الأعيان الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب في التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحماس وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادئ رأسه على فخذي قد نام، فقال: أبكي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاطره: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونشي درسنا 28 كم موفى لإمام مالك رحمة الله عليه أيو شدة وتن سفر هجرة 1428 وان ديدا شدة 23 وتن بيو ميلادية 2007. قال الإمام مالك: هذا باب في التيمم، وان باب تيمماني. التيمم التيمم مصدرن يمم تيمما اذا قصد وتنفي اتلنسى معنى اذا كتي تيمم يا نفين ابو كمر يندا امرؤ القيس يكي تشوا تيممتها من اذرعات واهلها بيضرب ادنى دارها نظر الي. تيممتها من اذرعات اينا نفي زوا وجن مسويات تندغا اذرعات يتكو جدنسو جدنسو بيضرب واهلها بيضرب اذرعات اتشكين جودن تكي يانزو wahalar ne saboda soyayyar mace tun daga Jordan ya to ya ziyarci masoyiyarsa da take Madina. Tafiyar kwana nawa? Tafiyar kusan wata daya. To kaga shine ma'ana asalin ma'anarta a lugha, wato kanufin abu, alqasdu, alqasdu ila shay. Sannan sai ake amfani da shi ga mutum ya nufi yin amfani da turbaya da kasa ta hanyar ya shafa fuskarsa da hannayensa domin ya halatta ma kansa yin sallah. Sai kuma ake amfani da shi akan yin wato yin wannan aikin na shafa fuska da hannaye. Domin ma tana daga cikin abinda aka keɓance al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita, falala ce ga wannan al'umma cewa idan a halin rashin iko wajen amfani da ruwa ya samu wani daga cikin dan wannan al'umma, to ba zai zauna ba sallah ba, sai ya yi a taimama ya yi sallah. Ta ɗaya daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake cewa: utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli, an bani abubuwa guda biyar da ba wani annabi kafina da aka bashi su daga ciki ya ambaci cewa waju ilatliyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun bayan kasa doron kasa ya zamanto masallaci da kuma wato abin yin alwalad shi Imam Malik ya kawo wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha shi kadai ne hadisi marfu'i da ya kawo a wannan babi tare da cewa akwai hadisai da suka zo kan taimama bayan wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha shi wannan hadisin na Aisha shi yake nuna halaccin yaya ma umarnin yin ai taimama yazo ya aka ya Allah ya saukar da wannan umarni na ai taimama to shine ya kawo wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha ta hanyar Abdurrahman malaminsa Abdurrahman ibn al-Qasim Abdurrahman dan Qasim ji dan ji tattabakunan sayyidina Abu Bakar ne domin Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq dan ji kansa ne dan ji kan sayyidina Abu Bakar ne malamin malamai ne malamin malamin irin Imam Malik ba shi kadai ba Ibn Uyayna malamin mutanen Makka Sufyan ats-Tsauri malamin mutanen Kufa a zamanin sa duwaye na zamanin su babu kamar su Imam Malik a zamanin sa babu kamar sa a Madina Ibn Uyayna a zamanin sa babu kamar sa a Makka Sufyan ats-Tsauri a zamanin sa babu kamar sa a Kufa Hammad ibn Zaid babu kamar sa a Basra a zamanin sa dukkanin su almajiran Abdurrahman ibn al-Qasim shi yasa Ibn Uyayna in ya tashi zai yi hadisi zai ba in ya tashi zai yi riwaya daga wajen sa سيتي حدثني عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه عن أبيه وكان أفضل أهل زمانه يتي عبد الرحمن بن القاسم يا جاي من حديثي شيكم عبد الرحمن بن القاسم أزام من صباب كمسة يا جيد جوجون أبنسا القاسم شيماكم القاسم أزام من صباب كمسة ولكن هذا كتير من يما لمي نمدينة wanda malamai daga sassan duniya baki ɗaya suka zo domin su karatu a wajensa su kwashi ilimin hadisi a wajensa shi kuma baffan Ja'far as-Sadiq ne jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan uwarsa ne kawunsa ne uwan uwa shine kawun ku to kawun Ja'far as-Sadiq ne domin Ja'far as-Sadiq wanda ta haife shi kanwarsa ce Ummu Farwa bintul Qasim saboda haka kun ga kokku sauraro waɗanda suke ce muku tsakanin ai sahabbai da masu abin nan sahabbai da jikokinsu da ƴaƴansu ga ba suke da ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai wannan jika sayyidina Abu Bakar ce to ita ce uwar limamin da su ƴan shi'a suke takawa da shi Ja'far as-Sadiq abinda suke nunawa na bara'a tsakanin ahlul bait da sahabbai ahlul bait da ahlus sunna wannan abu ne wanda yake duk tarihi bai san shi ba kirkiro shi aka yi don a yi ma mutane shafin milera da addininsu don a raba su da addininsu ba abin da ke tsakanin sahabbai da ƴaƴansu da jikokinsu da kuma ahlul bait ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam da jikokinsa face soyayya mai ƙarfin gaske kaga dai wannan ɗan gidan sayyidina Abu Bakar ne amma ga shi uwar ƴar gidan ita ce ta haifi Ja'far as-Sadiq shi ko Ja'far as-Sadiq shine dan Muhammad ibn Ali al-Baqir dan Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin dan Husayn ibn Ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib saboda haka kage shi jika ne kenan na uku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi Ja'far as-Sadiq dan jikan Husayn ne shi ko Husayn shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka dan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to uwarsa kuma yar jikan sayyidina Abu Bakar ne wannan abinnan na so ne wannan bayanin anan saboda yawanci abinda ake yi shine wato a amfani da jahilcin mutane da tarihin musulunci da suwaye mazajen musulunci sai a canza ga baki daya abinda ake a ce ai ka ji ga abinda sahabban nan ga irin mu'amalar ga irin kayyar da suke ma ahlul bait ga irin abin nan turmukun da ake masa sayyidina Ali ga irin kulle-kulle da gaba da aka nuna ma jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu ne sai su ce su ne suke san jikokin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. An abi daga babansa Al-Qasim, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, mun tabbata ambatan tarjuman sa anan waja. An Aisha ta ummul mu'minin, daga Aisha uwar mu'minai, annaha qalat, tace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وترمم فتتارى ده منزل الله صلى الله عليه وسلم او تتفيا daga cikin tafiyoyinsa wannan ba ba ambaci wace tafiya bace amma malaman tarihi sun ce wannan ghazwatul muraisi'i ce ta bani mustaliq wannan kuma sun ce a wata ce daban wanda aka zo aka yi bayan ta zatul riqa wadan suka ce a zatul riqa ce domin ghazwatul muraisiya ita ce lokacin da aka qissatul if lokacin da aka yi ma Aisha kazafi abin da sai aka yi wannan saboda a cikin dukkan tafiyar guda biyu akwai maganar abu wuya na Aisha a daga wannan wato Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar ya fita da daya daga cikin matarsa wannan ya nuna mana cewa kenan ya halatta mutum ya tafiya da matarsa koda tafiya ce ta jihadi wannan tafiya ce ta jihadi ya halatta mutum ya tafiya da matarsa babu laifi mutum ya tafiya da matarsa ba a ce wai in zaka tafiya dole su mata zaman gida ne nasu ba to idan mutum ya idan ya tashi tafiya da matar yaya zai yi in yana da sama da mace daya wadansu malamai suka ce ya zaba wanda yake so domin ya fi sanin wanda za ta taimaka masa halin tafiya saboda haka an bashi zaki nan wajen ba ce sai ya adalci ba ko ce zaba yayi dama mafi kyawu wannan shine kaulin wadansu malamai amma abin da yafi mutun ya koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance idan zai yi tafiya me yake yi qur'a kana idan arada safar aqra baina nisa'ihi in yana nufin tafiya in yayi niyyar tafiya sai ya qur'a tsakanin matarsa ko wace a ce a rubuta gida tafiya kowa ta zo ta dauka wanda zai dauki gida zaman gida wanda dauki tafiya ita ce tafiya ba wai haka suke ba su a zamanin su alqid ake wato kibiya ce akwai kibiyar tafiya akwai kibiyar zaman gida duk wanda ta zaro na zaman gida za ta yi zaro tafiya sai ai tafiya da ita to amma ba a ce wai ba za ka yi sunna ba sai ka yi da kibiya ko da takarda kai ta yi kuma wannan ya nuna cewar kenan a babu laifi mata su a fita da su wajen jihadi kamar yadda aka rubuto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafi ummu sulaim tana bin sa wajen yaki tana shayar da wato wanda aka ji musu ciwo ta rinka shayar da su ruwa kamar inda al-hafiz ibn abdul bar yace wannan ana kayyade shi ba mutlakan bane ana kayyade shi da cewa idan rundunar sojojin musulmi ta zamanto mai girma ce yadda ake kyautata da ratan amincin da kan cewa ba za a zo a kama su ba su zama tori fitattun yaki amma idan musulmi ba su da yawa yanda ake ganin kan cewa akwai gararin fita tare da su za a iya cimma musulmi a kama matansu a mai da su kuyar gu to a nan wajen bai halatta mata su fita cikin yakin ba idan sun fita cikin yaki to min babu aula ya zamanto kan cewa sun yi sun tafi tafiya irin ta jihadi da kuma tafiya irin ta abin nan aikin umra to amma wannan tafiyar mata kamar yadda muka sani an sanya mata kaidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusafiru imra'atun tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata thalathati ayyam illa wa ma'aha zu mahram mace kada ta tafiya kwana uku a wata riwayar yawman wa layla masirata yawmin wa layla rana kwana da wuni face tare da ita akwai muharrami shine wanda yake bai halatta aure shi ba har abada da uba da 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 ya da uba da 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 dan da da dan ya da dan wa da dan kanwa da wa da kanwa da babba da sunan dai wanda aka ambace su a hurrimat alaikum sun su 14 din nan ko kuma miji wani mutum yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi niyyar yin hajji an rubuta ni a cikin matafiya jihadi amma ko matata ta fita aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tafi kaje ka da matar ka kuje ku yi hajji aka fitar da shi daga cikin soja in ba ta da muharrami to miji sai ya fita amma mace kanta tafiya haka ita kadai Manzo Allah (SAW) ya fita tare da Aisha, tace ta kasance tare da shi, sun fita wannan tafiya tare. Hatta idza kunna bil baida, har sai da muka kasance a al baida. Al baida yana nan wani shimfidaddan wuri ne, in ka bar, in ka fito daga Dhul Hulaifa, duk wanda Allah ya kai shi zai haji ko umra, idan ya zo zai dauki dawafin ihramin sa daga Madina a Dhul Hulaifa. Yana daukan ihrami, ana fitowa daga cikin Dhul Hulaifa an hawo gada, ya kalli inda motar take, ya kalli gaban motar, zai ga wani shimfidaddan fili, ya tashi ya miƙe har sannan sai ya hada dutsen nan kato wanda ake ce masa Jabal Ayr. Wannan shine Al-Baida, nan wajen a wajen Madina yake. Shine Ibn Umar yake cewa baida'ukum allati tukadhibuna fiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma ahalla illa min inda shajara. Wannan shine sarar firin naku da kuke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga nan yayi ihlali, ba daga nan yayi harama da hajji ba, daga bishiyar da take cikin Dhul Hulaifa daga nan yayi harama da hajji. To abu al-shahid al-baida shine wannan wurin kusa da Madina ne. Au bi zatil jaysh, ko kuma a zatil jaysh. Zatil jaysh shi ma wani waje ne a hanyar Makka. In ka fito daga Madina a hanyar Makka, in ka wuce Dhul Hulaifa, shi ma yana nan tsakaninsa da al-aqiq mul bakwai ne. Bashi da nisa, shi ma bashi da nisa sosai daga Madina. Bata san wajen ba, ko shi ita ko kuma ɗaya daga cikin masu riwayar ya manta a wani waje ne a wannan abin ya faru. In qata'a ibdun li, sai abin wuya na ya tsinke. Abin wuya wanda ya nuna cewa kenan ya halatta mata tafiya. Mata tafiya ado ko da halin tafiya ne. Babu laifi mace ta yi ado. Aw man yasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Kanka ce sunna ta hana abin nan mace ba za ta yi ado ba. Mata an halatta musu su yi ado. Ko da gol ko da azurfa. Wannan su malamai saboda dan sa hadisi da zahirin sai nuna kan cewa kamar mace ba za ta yi amfani da azhabul muhallal ba, dukkan wani gwal wanda yake kewaye gaba kamar awarwaro ko abinda za a sa a wuya, sai dai kamar dan kunne za ta iya yi da shi, amma awarwaro da abinda ake sa a wuya suka ce ba za ta yi ba, duk abinda zai kewaye gaba. Saboda zahirin waɗansu hadisai da suka nuna azhabul muhallal, waɗannan hadisai dukkaninsu ma wajen malamai sun ɗauke su kan cewa mansukhai ne, saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga siliki da zinari, yace waɗannan abubuwa guda biyu halal ne ga mata na al'ummata, haram ne ga maza na al'ummata. Saboda haka mace ya halatta ta yi ado da zinari kowane iri ne, Allah madaukakin sarki ya halatta mata, wanda yake kuma alai wannan akan sa ne ijma'in malamai suke, Imamul Baihaqi yayi hikayar ijma'i akan wannan. Wannan abu wuya na Aisha radiyallahu anha na aroni, ta aro shi a kamar yadda wata riwaya ta nuna, ta aro shi daga Asma bint Abi Bakr Siddiq yatta, wanda nuna cewa kenan babu laifi mutum ya tafiya da kayan aro, amma da izini da sharadi sai mai aron ya yadda. Sai da ya yadda, ya baka dama ka tafiya da shi. Ka je ka aro littafan mutum za ka yi tafiya, zai iya cewa ka kai tafiya da littafan nan. Ko ka aro wata dukiyarsa, zai iya cewa ba za ka yi tafiya ba sai ka dawo min da dukiyata. Amma in ya baka izini babu laifi kai. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه. مزان الله صلى الله عليه وسلم سيسعى ينزنغو على التماسه دومن نيمان ونن أبو مويم. وقام الناس معه متاني ما سوبك سكا سوما سكا ينزنغو تارد مزان الله صلى الله عليه وسلم. وليس على ما وليس معهم ما وجنبا وجنروا بني باقيا walaita ma'ahum ma, kuma ba su da ruwa tare da su, ruwan su ya kare tunda wajen dawowa ne, ba ruwa ba wajen kuma ba waje ne wanda yake ki da ruwa ba. A wannan malamai suka dauki fa'ida guda biyu. Na farko, wajibi ne akan shugaba ya kula da maslahar mabiyansa komai kankantarta. Kaga wannan abu ne na Aisha, amma saboda neman abu wuya ya tsaye da rundunar sojoji baki daya, rundunar sojojin ga baki daya aka ce a tsaya a duba, saboda in aka tafi za a sata a cikin damuwa, ba a duba maslahatta ba. To ka duba gani, to mu abin nan wanda ya dauki nauyin shugabanci ka duba irin nauyin da yake kansa. maslaha ko mai kankantar ta ta mabiyi to lalle a tsaya a kula da ita amma ba mu maslahar mutum dai ba maslahar dubunnai kwatami ya gane unguwa ba ruwan abin nan ana bukatar an ware kudi wanda za a yi ana da halin da za a yi amma ba ruwan shugabanci da wannan to Allah zai tambaya sauro ya damu mutane za a iya zuwa a tafesa maganin sauro kuma yadda sauran kasashe suke yi wanda suka san maslahar al'ummarsu nuna wajen an ware kudin an cinye ba a yi ba to za a hadda Allah in ka duba irin haka zaka yi ta kirga haka zaka yi ta kirga irin waɗannan to mu duba mu ga yanda shugabancin addinin musulunci yake yanda siyasar as-siyasatu shar'iyya siyasar addinin musulunci yadda take saboda maslahar mace daya baya kuma dan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace kowa wannan shi yasa malamai suka ce yana daga cikin abin da yake wajibi akan shugaban musulmi yayi a cikin halin tafiya da zai zaman to kan cewa an je an bar wani a baya to a saurara har yazo ya riski har yazo ya samu sauran jama'a kada ya bata shi yasa kaga halin tafiya in akai akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wakiltawa shi aikin sa kawai idan kowa in an yi zango an tashi an kama tafiya to shi kuma sai ya zo ya bibi inda aka zo aka yi camp din nan ya duba ya gani ko wani ya bar wani abu wani ya bar butar sa ya bar igiyar raƙumin sa ko da baibayin raƙumin sa ko makamancin wannan ya dauka dan ya kawo masa kayan wannan duk kula da maslahar al'umma abu na biyu da malamai suka kula da shi a nan wajen fa'ida ta biyu da suka gano shine muhimmancin tsara dukiya a cikin addinin musulunci inda an ce to menene dan kawai abun wuya ta Allah mu tafi ka samu wani to nan kuma fa wannan ko fa ba kuma wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba ba wani abu ne mai muhimmanci ba Allah ne fa bayar ni'ima ce ba a tozarta ni'ima tozarta dukiya yana daga cikin israfi yana daga cikin almubazzaranci masu almubazzaranci kuma Allah baya son su dan uwan shaytan ne kuma yana daga cikin ukuba da take zuwa da gaggawa wani yana gaya mu baban wani malamin mu yana gaya mana cewa mahaifinsa yana gaya masa mahaifinsa dan Saudiya ne yace ya je lokacin Habasha Ethiopia din nan garin da ake ta yin wannan wanda kana ganin su ka san suna cikin yunwa ko yanzu ka ga yan Ethiopia ka san cewa suna cikin wahala a lokacin shekara wajen kusan 40-50 da suka wuce daga Saudiya suke zuwa Tirani can garin can Ethiopia can za su je suna yin dukanci magini na gini da shi babansa ya samu kuɗin da ya gina gidansu a Saudiya yace a lokacin yana gani ɗan Italy ɗan Italiya da yake sun yi kaka gida a garin idan suka ci irin sandwich ɗin nan biredi da ake sa masa nama ko guluban a ciki in suka ci rabi domin su ba ma wani sai su jefa shi sama in ya sako kansa sai su dake shi da gaba yace anya ko wannan za a kare lafiya to ile ku kaga irin yadda aka zo aka yi har abin da yunwar da aka yi a Ethiopia sanan nace a cikin tarihi a cikin 1970s din nan haka Lebanon su ma Lebanon ɗan Lebanon su ma sun yi irin wannan tozarta ni'imar Allah a tozarta abinci da arziki su ma Allah ya sallata musu yaki aka rusa kasar to haka sha'anin shi yasa addinin musulunci ya nuna mana muhimmancin tsara dukiya da rashin tozarta ta kaga wannan dukiya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsaya kuma ya tsaya da duk mutane baki daya a tsaya dan a nemi wannan dukiyar ba wani abu ne mai yawa ba ba kuma mun laba je kace kai wannan da yafi son kudi haba dan kawai dan abin nan abinda bai fi naira 10 ba za a je a zauna a bata abin nan a bata lokacin da wata kila abinda za a kashe zai fi naira abin nan zai fi dubunnan nairori a kiyaye dukiya wajibi ne shi yasa ne ake cewa idan ya zamanto cewar mutum ya zo ya rasa ruwan da zai yi taimama ma da aka ce sai ya saya kuma wajen sayar sai aka yi masa muguwar tsada aka ce 'yar butar ruwa guda daya aka ce sai ya saya naira 100 abinda bai fi naira 5 ba aka ce sai ka tsaya naira 100 to kyale masa ruwan sa kaje ke taimawa dan me zaka tozar ta dukiya saboda haka fa atan nasu ila abi bakr as-siddiq sai mutane suka zo wajen abu bakr as-siddiq wato sauran jama'a na rundunar manzan da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala tara ma faqalu suka ce masa ala tara ma sana'at aisha yanzu baka ga abin da aisha tayi ba suka kawo karanta aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma ta tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tilasta shi yayi zango ta tilasta mutane ma sun yi zango ba waje wanda yake akwai ruwa ba sannan ko babu ruwa tare da su wato kamar cewa ita tace a tsaya din bai bai tace a tsaya ba ita kawai ta kawo kukanta ne abun yana ya bata abun yana ya tsinke ban ganshi ba ita amma sai suka ce tunda ita ce sababi sai suka ce kamar ita ce ma tace a tsaya din wannan ya nuna cewar kenan babu laifi kai karar mace wajen ubanta ko da tana gidan mijinta Aisha ai ba ta garkashin karfin Sayyidina Abubakar ta koma gidan mijinta kuma tana tare da mijin nata amma sai suka kai karar ta wajen ubanta cewa tunda dai har yanzu yana da dai sultani yana da dai ikon dai abin nan cewa dai shine ubanta na'am dan ji ba فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء نمك تأكو يوى سكتي غاشي غابن دا عائشة تي تات أيد متاني أوري وان دا باب روا كو باب روا تاردسو وتوشي واكي ننكا غزاسا مشكلة صلى قالت عائشة عائشة تجي فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي في أبو بكر يزو الحالي من زمان الله صلى الله عليه وسلم ياتن يكنسا ياكي شنجد أدى كنسا أكن شنياتا وفي يامي دي شنير عائشة رضي الله عنها تجي متاشنسا قد نام يا يبتشي وانا ينون حلرتم متن أباية شجوجين إثا كودا تنا دا أوري انتنا دولة رد مجنتا inde ba a halin da yake sun zaman to suna kunci tare ba babu laifi uba ya shiga wajen ya shiga cikin ɗakin da ƴarsa take kwana tare da mijinta amma mu anan wajen uba ya je gidan ƴa ma wanda shi hankali ne wannan sa daga cikin al'adu da ba su da tushe da ya wajaba a rushe su wajibi ne a rushe wannan al'adun ya wajibi ne ɗaliban ilimi waɗanda duk suke wanda ake karanta littafin sunna suke ganin irin wannan su rusa wannan al'adar yanzu ka ga irin idan da ana yima matan haka ka ga irin daɗin da za su rinka ji ɗan matan ya ta ga ubanta ya zo gidanta kuma irin maganin fitintinin da za a yi magani daga wannan kar ka so ka ga iyakansu da yawa za a yi maganin rigingimu shi kansa mijin zai sake da uban shi kansa mijin akwai surkunta akwai kunya ta surkunta wannan tana nan suna ta tabbatar da ita kamar da makaranta kissar Ali radiyallahu anhu da tambayar ta kan mazi amma wannan ba zai hana ya zamanto kuma an samu husnul ishra ba kikkiawar zamantakewa yana da cikin kikkiawar zamantakewa ziyarar juna alal aqalla musulmi ne dan uwanka sannan kuma ga haƙƙin zumunci cewa in akai wannan ziyarar akwai sada zumunci a ciki to kaga ma har ma ka je ma inda kake ganin ake ganin ba azwa har cikin daki inda ma suke kwance sai dai da sharadin kanta ba suna kwance tare ba tunda kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kwance kawai akan abin nan akan cinyarta saboda haka Sayyidina Abubakar ya shiga fa qala sai yace masa na'am fa qala habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nas وليس على ما وليس معهم ما كين تري منزان الله صلى الله عليه وسلم كين تري متاني كين تري رندنا سوجا واتو وليس على ما داشي وجي با وجي دي كي دا روا با وليس معهم ما كما باب روا اوجا وانديك وانا اكوية شو تروا قالت عائشة تتي فآتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول تتي abubakar sayyidina sai tace abubakar kaga nan bata ce mahaifina ba tunda ai tsarantawa da yayin nan ba maganar babu tausayin uba ga yarsa saboda haka sai to sai ta manta ita ma da batun uban tace abubakar ya zo ya fito mata abubakar din sawa tace sai abubakar ya kwatse ni فقال ما شاء الله ان يقول يفدا ابن الله يرفع يفدا wannan riwaya bata bayyana abin da ya fada ba amma kamar yanda yazo a cikin mujam na tabarani yace mata ke kullum aka fita da ke tafiya sai kin zaman tun sababin wahala ga mutane sai kin kawo abin da mutane za su sha wahala na'am afi kulli marratin takunina ana'an wa bala'an 'alan nas ko yaushe zaki zaman to zaki zaman towa sababin wahala da bala'i ga mutane waja'ala yat'unu bi yadihi waja'ala yat'unu ba yaf'alu bani waja'ala yat'unu bi yadihi fi khatirati dan kace yaf'alu akwai yat'unu dukkan su fi'ilin ta'ana ne fa ana suka in kace yaf'alu suka da baki kamar kace wa mutum ba shi da kirki ba ka soke shi ba to wannan suka ne na baki amma suka na ka taba jikinsa ka soke shi haka da hannu to wannan ya ta'unu ne dubban haka Al-Hafiz Ibn Hajar ya wannan bayani ya ta'unu ne wato sai Abubakar ja'ala ya ta'unu ne fi khasirati ya rinka suka da a kwibina ya rinka suka na wato abin nan da hannunsa yana suka kamar wato duka da yaka a gefanta kike wannan fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tace babu abinda ya hana ni motsi face halin da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yake ala fakhidi akan cinyata domin in ta motsa din haka za sai manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam tashi daga baki saboda haka kaga wannan ya nuna tausayi na Aisha radiyallahu anha da hankali tare da karancin shekarunta tunda ai yarinya ce lokacin bata fi shekara goma sha hudu ba tunda an yi wannan yakin shekara na shida bayan hijira ita kuma shekara farko bayan hijira aka aure tana shekara 9 saboda haka kaga shekara nawa kenan shekara goma sha hudu lokacin an yi hijira tana shekara 8 bayan shekara 6 aka yi wannan shekara 14 kenan tana shekara 14 to amma kaga ya shekara 14 amma jibi irin tunaninta jibi wanda ya nuna mana ana son dauriya mutum ya daure wajen kiyaye wato wajen yin abin da yake ya kamata ko da abin zai zama to akwai tsanantawa ga kansa ne ya cije ya daure yanzu kaga dai wannan saboda maslahar saboda gudun barnar da za ta faru in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka shi yasa sai ta jure wannan sukan da Abubakar ya rinka mata a jikinta ta cije to haka ake so mutum yayi haka ake so abin nan irin wannan dabi'a kamar yadda ake cewa wata kissa da ake kawowa ta sarkin Kano Badaro cewa wata ran ya sa abin nan a takalmin nan kufi na hawan doki dogon takalmin nan ashe akwai kunama a ciki sai ta harbinsa ya yi ta guni amma bai ce a cire ba sai da aka gama hawan aka sauka kafar ta yi sundum sai tsaga takalmin aka yi tukunna sannan aka fito da kafa Allah ne ma ya rufa asiri bai rasu saboda wannan ba za ga wani yana daga cikin tahammuli za ma wannan mai maslahar haka ake son haƙuri amma idan mutum yayi dan maslaha in mutum yayi yanzu kamar na Aisha ai dan maslaha ne dan maslahar kiyaye abin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi yasa bata motsa ba to in mutum yayi dan yayi tahammuli dan saboda sun maslaha babu laifi amma in dan dai saboda kawai nuna jarunta ne to wannan kuma sai ya zama to kan cewa ya je azabtar da kansa ba gaira ba dalili a cikin wannan akwai nuna a cikin wannan yadda Abubakar ya ma Aisha radiyallahu anha ya rinka sukan jikinta a cikin ya nuna cewa kenan mutum yana da haƙƙi ya radabtar da ƴarsa ko da tana gidan mijinta ai ƴarsa ce kuma ta riga ta yi aure ta fita daga cikin gida ba shi yake ci da ita ba shi yake shayar da ita ba ta fita daga gidansa ta koma wani gidan amma duk da haka yaje yake mata wannan ladabi yake mata wannan ladabtarwa to haka wannan ya nuna cewa haka ya kamata mutum ya kasance tare da zuriyarsa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci har sai da gari ya waye har sai da wato ya shiga cikin lokacin sallah asuba gashi kuma babu ruwa wannan daga cikin nan waɗansu malamai sun nuna cewar kenan wannan hujja ne akan cewar babu laifi a halin tafiya mutum ya bar tahajjud idan ya tabbata cewa da tahajjudi wajibi ne dan ana cewa tahajjudi an yi sabani wajibi ne ga manzon akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba wajibi bane kage dai wannan daren ba tahajjud ba tunda gashi an ce fanama hatta asbaha yayi bacci har sai da gari ya waye to daga ne malamai suka dauki uzurin cewa mutum yana da uzuri in yayi tafiya an masa ruksa ba sai yayi tahajjud ba duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiyar yana yin sallah da daddare ko da rana ta nafila akan abun hawansa فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم سي الله تبارك وتعالى يسوكد آية التيمم آية رين تيمم فتيممو سيكاو ونبنقرين آية فتيممو نا عن يساباني وكيتي آية التيمم إنا أوتي رواية تونا حديثين رواية أمر بن الحارث سيتي الله سيتوكد آية التيمم يكرن تاتا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم تسورة المائدة تند آية وندسك أمبتي تيمم قد أبيوني أقويت سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبري سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا da kuma ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa'a 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa'a wa lam falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiikum minhu to wannan ayat ta suratul maida ita ce aka saukar to idan haka ne suratul nisaa an saukar da ita a farkon musulunci ne a farkon zuwa madina tun kafin yakin uhud tunda a ciki ne aka hana mutane a lokacin ne aka hana mutane shan giya in lokacin sallah yayi tunda an ce an saukar da ita ne bayan lokacin da wataran sayyidina hamza radiyallahu anhu lokacin giya halal ce ya sha giya wata mawaƙiya tana waƙa tace ta nuna ta kwadaitar da kan cewa ya je ya soki raƙumi wani raƙumi na sayyidina Ali da ya samu a yakin Badr ya ajje shi domin ya sadakin aurensa da Fatima Hamza ya dauka kawai ya sare shi ya soki shi aka gama da raƙumi sayyidina Ali yana kuka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara to kaga wannan ayar ita aka saukar kuma akwai ambaton alwala akwai ambaton taimama kafin yakin Uhud tunda akwai ambaton taimama kaga kenan akwai batun taimama to yaya aka ce kuma ayar taimama ta sauka ne da suratul maida da kenan kaga da suna karanta ne ba san me ma'anar taimama ba wai ya daga cikin wuri da wato malamai su ya ruda tunanin malamai matuka daga cikin mu'adalat wanda jawabi mafi karfi a nan da malamai suka kawo shi ne Ibn Abdul Bar ya yi ishara gare shi kuma Hafiz Ibn Hajar ma ya ambata cewa ayat suratul nisa abinda yake da alaka da alwala kawai aka saukar na taimama ba a saukar da shi ba la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabila hatta tartasilu iyakacin nan ne ba ambaci kan cewar وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا بأن بتيمما با أن بتيمما ده سورة المائدة يسوم السوكا sannan dai bangaren ayar aka saukar da shi ta aka saukar da shi ko bayan suratul maida ko tare da suratul maida din to raka da wannan jawabin ne ya zama to cewa an fahimci cewa babu wani abin da zai kawo rikici akan cewa ta yaya za a yi to da gashi an san hukuncin an saukar da hukuncin taimama kafin yakin Uhud sannan kuma wannan hali sabbin sun kasance a cikin sa ba san abin da zai ba tunda wannan kaga sun tashi ne za su yi sallar asuba ba ruwa babu dalilin sa ba inda za a same shi ba ruwa tare da su ba inda za a samu ruwa a kusa da su kuma ga lokacin sallah asuba kurare ne to sai aka saukar da wannan ayar aka saukar da ayar taimama fatayammamu aywa fa anzala Allahu tabaaraka wa ta'ala ayatan taimam sai Allah ya saukar da ayar taimama aka bayyana cewa ita ce ta suratul maida fatayammamu sai suka yi taimama baki daya fa qala Usayd ibn Hudayr ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar daga cikin nuqaba daga cikin manyan sahabbai na ansar yana daga waɗanda suka yi bai'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabilar Aws yake al-Ashhali yana daga cikin manyan sahabbai wataran shine wataran wanda suka je da shida Abbad ibn Bishr suka je suka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da daddare sai suka yi dare wajen tafiya gida kowanne daga cikin su yana da yar bulala da yake rike da ita bulala ba wai irin doruna din nan ba mai bulala irin dan sanda ne dan siriri haka da za a ganshi har yanzu za a ganshi irin larabawan kauye suna amfani da shi kamar dan kara ne amma mai karfi haka dan kankani siriri suna rike da shi saboda duhu sai kawai kowa kan sandan nasa sai ya zama totocilan kowane daga cikin sai ya zama totocilan yana haska masa har sai da suka je gida kuma shi dai Usayd ibn Hudayr shi ne wata ran yake karatu yana karatun suratul kahf a cikin sallah dokinsa yana ɗaure kusa da shi yana cikin karatun sai ya ji dokin yana haniniya yana nema ya taɓarya sai ya ga wani girgije kamar yana saukowa to sai ya ji tsoron cewa kar dokin ya tsinke ya je ya taka akwai ɗansa yana kwance a nan gefe sai ya takaita sallar daga riyawa ya je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan sakina ce da mala'iku da suke saukowa saboda karatunka na alkur'ani da ka ci gaba da sun sauko ka san su waɗannan suna daga cikin manya-manyan mazajen addinin musulunci domin su ne farkon waɗanda suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina su suka je suka ce za su kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke kare iyayensu da ƴaƴansu da dukiyoyinsu suka ce ya zo ya zauna tare da su a Madina kuma da ya zo din suka kiyaye shi suka tsare shi a lokacin da aka yi qissatul ifk da Abdullahi ibn Ubay ya soma yada jita-jitar sharrin da ake ma Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye zai zo ya min maganin wani makihina da yake magana da mummunan magana da sharri akan iyalina sai shi Usayd ibn Hudayr yace ka fada ya Rasulullah in daga cikin mu ne zani maganin sa wato yana daga cikin waɗanda suke wato masu gaskiyar soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dukkan sahabbai suke amma shi yana daga cikin as-sabiqun na farko din saboda haka Allah madaukakin sarki kaga irin karamomin da Allah madaukakin sarki ya bashi tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 20 ko 21 bayan hijira wato bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 11 kenan a cikin khilafar sayyidina Umar sai yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr yace wannan ba ita ce albarkar ku ta farko ba ya ku mutanen gidan sayyidina Abu Bakr ai wato kuna da albarka mai yawa ga wata mata sake zuwa wato kamar cewa ni dama ina kididdigan irin albarkar ku yanzu gashi na kirga wata cewa saboda ke gashi Allah ya kawo mana wannan albarka shine taimama a wata riwayar yace wallahi ba wani abu da ba wani abu da ya taba samun ki da kike kinta wani abu wanda yake da baki so face Allah ya maida wannan abin ya zama to rahama gare ki da kuma ga al'umma baki daya to daga ciki kaga akwai wannan sannan daga ciki akwai qiffatul ifk abin da ya faru na sharrin da aka yi mata kai ta kuka har rashin lafiya tayi amma sai gashi sura bi akmaliha aka saukar da ita saboda wannan abu ake karantawa aka tona asirin munafikai waɗanda suka tsare mutuncin Aisha Allah ya yabe su sannan kuma Aisha radiyallahu anha Allah ya tsarkake ta ya tabbatar da cewa ita tsarkakakka ce yace at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat aka tabbatar da cewa ita tayyiba ce to kaga wannan duk shine daga cikin albarka su ce shine shi Usayd ibn Fadair yake kididdiga mata irin waɗannan yake cewa wannan ba ita ce ta farko ba wanda yake nuna mana wato haka ya kamata kai ka nuna falala ga ma'abucin falala kuma ka fada masa abin da zai dadada masa rai yana daga cikin abubuwan da suke kawo zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa ka fada alkhairi ga dan uwanka idan wani abu na kyau ya same shi ka je ka gaya masa ka ce Allah ya taba Allah ya kara maka albarka madalla da irin wannan abin da kai madalla da kai ka fada abubuwa na kyawawa wanda yake idan yayin abu na kyakkyawa tunda ba wai ba zuga wannan ba babin zuga bane tunda kana fadan abin da kana tahaddus bi ni'matillah ne ka zanta masa irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa wannan yana da fa'ida fa'idar cewa ya dada zuciyar wanda shi wani kake zanta masa da ni'imar sannan kuma yayi maganin hasada a cikin zuciyarka tunda idan ka ga ni'ima din ka fito kace Allah ya maka ni'ima ka koda Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza wannan albarka ce ba za ka yi kashin sa akan wannan ba in har ka zo ka fada amma idan ka gani ka kauda kai ba ma za ka fada ba kaman ma bata nan to shikenan gobe in ka sake ganin ta kwafa zaki jibi kuma sai ka rinka burin kan cewa Allah ya yaye ta Allah ya kauda ita Allah ya tura Allah ya hana masa wannan ni'imar shikenan sai iman shikenan ka aske imanin da ke cikin zuciyarka amma in ka fada kaga kai koyi da irin su Usayd ibn Hudayr kenan ita ce sunna wanda ke miƙaƙiya gashi na ana newa amma gashi nan ga inda yake sai malamai suka ce wannan a cikin wannan hadisin akwai dalilin kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaibin da Allah ya sanar da shi shi ya sani inda Allah ya so da tunar Allah sai ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daren ba ma za a tsaya ba yace ai gashi nan inda raƙuminki zai kwanta a nan wajen yake a dauka shi yasa lokacin da munafikai suke masa cewa to wannan waye yana cewa shi annabi yana cewa labari yana zuwa musu daga sama daga sama amma gashi da raƙumin sai ya bata bai san inda yake ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce su gashi na san inda yake ba sai ce ni bawan Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi sai da musu tarbiyya take ce musu ai abin ba a hannu na yake ba abin ne na Allah abin da ya sanar da ni shi na sani abin da ka sanar da ni ba ban sani ba tace sannan kuma ga raƙumin ga taguwar can tana bayan wancan dutsen ku je ku dauko ta amma mun da inda na wannan zamanin ne wanda yake takawa ne cewa shi bawan Allah ne mu za ku ce ba mu sani ba mu za ku ce gashi dan a wajen ku je gashi can a cikin wajen sai ya ce a'a wannan al'amari sai malam kuna wasa da albarkacin makaranta ne haka zaki da ana cewa to ba haka tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take ba haka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koya mana ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a mai da komai ga Allah komai a mai da shi ga Allah a ce Allah shine kawai to haka nan ma kaga a nan wajen ya nuna cewa kenan abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin gaibin da Allah ya san da shi yake sani wanda Allah bai sanar da shi ba zai sani ba sallallahu alaihi wasallam a wata kissar na wannan hadith din an ruwaito cewar an tura waɗansu ne su je su nemo abu wuya da suka je suka rasa ganin abu wuya har suka dawo kuma ba ruwa lokacin sallah yayi sai suka yi sallah haka ba alwala ba taimama suka yi sallar su haka da suka dawo suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka saukar da ayar taimama to anan ne ake cewar idan mutum ya zamanto daga nan ne malamai suka fitar da wata matsala mutumin da yake a wajen da yake ba zai iya ba shi da ruwa ba shi da abin taimama kamar wanda za a daure shi ba zai yi amfani da hannunsa ba ya taimama ya alwala koda da ruwa ba zai iya kuma amfani da hannunsa ya taimama ba kamar da waɗansu azzalumai suke ma waɗansu ƴan kurkuku din ko kamar wanda aka tsire shi an tsire mutum kazan aka tsire mutum za a je a kafe shi ne a sama kuma wani ba daga an tsire mutum bane yake mutuwa wani zai dauki kwanaki wani zai dauki awowi in lokacin sallah ya zo a cikin wannan halin in dai yana da hankalinsa ba a dauke masa sallah ba to ya zai yi sallah ba za a sauko da shi ya yi alwala ba ba za a miƙa masa ƙasa ya taimama ba in ma miƙa masa hannuwan an sa kusa ya zai yi kuma yana da hankalinsa kuma musamman ba wai ba sai mujirmai ake ma wannan ba akwai Nu'aym ibn Hammad al-Khuza'i ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka ƙi yadda su ce Al-Qur'an makhluk a zamanin abin a zamanin Ma'mun cikin malaman da aka kashe cikin malaman da aka yi musu azaba tare da Sayyidina Abu Bakar da tare da Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma shi tsire shi akai tsire shi akai to saboda haka in aka tsira mutum a cikin irin wannan halin ya zai sallah ta fada kansa kenan to Imam al-Bukhari da wannan hadisin ya kafa hujja cewa zai yi sallah a wannan halin saboda cikin kissar a ɗayan riwayar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane biyu su je su nemo abun wuyan da ba su samu ruwa ba sai suka yi sallah haka ba alwala saboda lokacin ba a san hukuncin taimama ba sannan sai aka saukar da suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saukar da hukuncin taimama to wani an ce kissa ɗaya ce masu riwayar ne dai abubuwa biyu ne suka hadu an tsaya ana nema kuma an turo waɗansu su je su nema ba su dawo ba sai da asuba ta yi suka zo suka tarar ga shi suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi wannan lokacin kuma ya dace da saukar ayar taimama ɗin saboda haka aka ce sai su Imam al-Bukhari ya ce haka mutum zai yi a cikin wannan halin sai ya sallar haka ba alwala ba taimama wanda wannan ita ce riwaya mashhura daga Imam Malik kuma ita shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal waɗansu malamai sun haka suka shi wajen ra'ayi wajen hudu ne akan wannan matsalar waɗansu suka ce yayi sallah a haka shine ra'ayin Bukhari da Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal waɗansu suka ce yayi sallah a haka sannan ya rama sallar yayi sallah sannan ya rama sallar mazhabar Shafi'i kenan waɗansu kuma suka ce ba zai yi sallar ba sai ya jira tukuna sai ya samu halin da zai iya yin zai iya yin alwala ko taimama sai alwala ko taimama sai ya sallah shine ra'ayin Ibn al-Qasim daga cikin almajiran Imam Malik ya rawaito shi kuma daga Imam Malik ra'ayi na hudu shine wanda yake cewa ba zai yi sallar ba ba zai rama ba sallar ta fadi wahada ardaqul aqwal ji wannan ba wani wannan shine yafi kowanne muni kai sai Allah ya ce fattaqullaha mustaqadun kace sallar ma ba zai ba Allah ce ku ji tsoron Allah gurgudan ki kuka in ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin taimama ba ai zai iya yin sallah sai yayi saboda kan ra'ayi na farko shine ra'ayin Imam al-Bukhari kuma shine mafi inganci kuma wannan hadisin shahidi ne gare shi da tsaya riwayar ta hadisin Aisha wannan hadisin shine asali kan taimama asalin saukar dalilin saukar taimama kan idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama idan mutum bai samu ruwa ba yayi taimama sawa'un a zaman gida ko a halin tafiya a halin tafiya bil ijma a zaman gida bisa maganar jumhurin malamai na'am sauran kuma abubuwan da za su zo duk maganganu ne a hukunce ne wanda Imam Malik ya ambata wanda za mu karanta su insha Allah zuwa karshen babin na'am
وقيل ما لكم عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال فليتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يلتقي الماء لكل الصلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم
إمام مالك أنت بيشي سئل مالك عن رجل أنت بإمام مالك كون متن tayammama li salatin hadarat yayi tayammama domin sallah da ta halarta lokacin da lokacin ta yayi kamar yayi tayammama domin ya sallar magriba thumma hadarat salatu al-ukhra sai lishatai ayatayammamu laha am yakfihi tayammumuhu zai jaddada ma isha wata tayammama ce ko tayammama da ya sallar magriba ta ishe shi an gane tambayar ai ko fa qala malik imam malik sai ya ce bal yatayammamu li kulli sala tayammama zai ga kowace sallah لأن عليه أن يبتغي الماء دومي واجبي ني أكن سيني يجي إتاشي ني مروا لكل صلاة كقوة صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم وان ديني مروا بيسا مروا با تو وان شيني زي تيمم wannan shine hujjar Imam Malik ba wai dan ba a sallar farilla da jama'a daya ba yanzu alal misali idan mutun ya zamanto cewa yana da sallar farilla da take a kansa taramuwa bai yi sallar la'asar ba sai da magariba ta yi sai ya tashi ya samu ruwa zai yi sallah a ya samu a kasa zai yi taimama lokacin ne yayi taimama in yayi taimaman nan yayi sallar la'asar to ba zai saki taimama dan ya sallar magariba ba da wannan taimama sai hada la'asar da magariba domin lokacin su ya riga ya wuce zai iya hada sallolin farilla guda biyu abinda yasa Imam Malik yace mutum ba zai hada sallolin farilla da taimama daya ba idan lokacin su daban ne saboda a kowace sallah in ta zo ba za ka yi taimama ba bai halatta kai taimama ba sai in ka nemi ruwa ka rasa saboda haka kaga taimama da kai ta waccan sallar ba za ta wadatar da kai ga wata sallar ba tunda ita ma sai ita ma sallar ta biyu sai ka nemi mata nata ruwan idan baka samu ba to sai kai wata taimama sai kai wata taimama bambancin magana Imam Malik da magana waɗansu malamai kamar Imam Ahmad shine cewar shi ba yana cewa ka tashi ka nemi ruwa amma in ka nemi ruwa baka samu ba kuma waccan taimama taka ta farko tana nan bata kare ba to shikenan sai kai sallah ta biyu da wannan taimama amma Imam Malik shi a wajensa sai ka sake wata taimama sabuwa domin a lokacin ita taimama ta halatta maka yin waccan sallar ne dan haka ne malamai suke cewa taimama mai halatta yin sallah ce ba mai tsarkake jikin mutum bace shine maganar jumhurin malamai yanzu alal misali idan mutum yana da janaba idan yayi taimama yayi sallah in ya samu ruwa zai wanka ko ba zai wanka ba sai wanka to wacce taimama da yafa bata tsarkake shi ba bata tsarkake eh in ta tsarkake shi me yasa zai wanka eh in dai ta tsarkake shi me yasa za ku ce yayi wanka shi ya yi suka ce ta halatta masa yin sallah ba ta tsarkake shi ba amma ta halatta masa yin sallah taimamar ta halatta masa yin sallah ne amma ba ta tsarkake shi ba domin idan ya samu tsarki idan ya samu ruwa sai ya yi wanka wannan shi ne maganar jumhurin malamai cewa taimama ita tana halatta yin ibadar ne ba ta tsarkake mutum to don haka ne kuma idan wata sallar ta zo sai ya tashi ya saki neman ruwa ya tashi ya saki neman ruwa idan bai samu ba sai ya saki abin nan sai ya saki yin wata taimamar a wajen Imam Malik a wajen sauran ma a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal kuwa da abin nan a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal ba zai saki wata taimamar ba don in dai wannan taimamar ta fata nan domin abin da yake warware alwala shi yake warware taimama alaikum salam na'am kwarai ya halatta ya je ya tirbu da kawo cikin gidansa ya halatta ya fita kofar gida ya taimama ya zo cikin gidansa ya sallah wadansu suna cewa idan kai taimama sai inda kai taimama a nan za ka yi sallah a wannan takurawa ne babu dalili akan wannan za ka iya yin taimamar a cikin gida sannan ka tako ka zo inda za ka yi sallah a wajen gida ka taso ka tako ka shigo cikin gida ka yi sallar ka a cikin gida ko kuma ka ɗauko kasar daga waje ka zo a yi taimamar a ciki yanzu kaga asibitocin Saudiya saboda kula da kasar suke yi wajen sha'anin addini a kowane ɗaki musamman ɗakin da masu karaya suke shine ba su iya tashi ba suna da lafiyarsu amma ba za su iya tashi ba to akwai wani ɗan wata roba da aka ciko da ƙasa in lokacin sallah ya masu je zai zo ya rinka ɗauka yana miƙa ma kowa ya je ya taimama kowa ya taimama akan gadonsa ya sallah haka akwai masu je aikinsa kenan abin da yake yi kenan to haka kuwa duk waɗanda suka kiyaye sai da sallah ba dole su ma Allah ya taimake su ba allazina in makkannahum fil ardi aqamu ssalah wanda muka ba su mulki a bayan ƙasa suna tsaye da sallah abin da ya kamata kenan mu abin da ya kamata mu al'umma mu irin wannan abubuwan ya kamata mu kula da ibadar mu kula da bautar Allah mu yi ma Allah abin da yake so sai mu ma yi mana abin da muke so na'am an suka yi sallar haka ta yi in suka yi sallar haka ba taimamar ba alwalar sallar su ta yi ba su take ba tunda kaga waɗannan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika suka yi sallah babu alwala kuma lokacin hukuncin taimama bai sauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce to ku sake yanzu ku tunda hukuncin taimama ya sauka ku yi taimama ku sake sallah ba ku sake sallah ba wannan sallar ta fita kisa kuma wannan shine mashhurin ra'ayin Imam Malik shine ra'ayinsa wanda yake duk da yake riwayar Ibn al-Qasim ta saba masa amma wannan shine ra'ayin Imam Malik wanda yake abinda mafi karfi wanda irin Ibn Abdul Barr suka karfafa kan cewa yayi sallar a haka domin Allah ya ce ya bauta ma Allah gurgudan ikon sa wannan shine kuma ikon da ya samu na'am na'am
wasila malik al-rajul tayammam ay umma ashabu ay umma ashabu wa huwa huma ala wudu qala umuhum ghayru ahabbu ilay wa law annahum huwa lam ara bidhalika ba'sa
na'am an tambayi Imam Malik an rajulin tayammama da mutum da yayi alwala ay ummu ashabahu wa hum ala wudu zai limanci zai shiga gaban muta abinan abokansa ya musu sallah alhali su kuma abokan su suna da alwala shi taimama yayi na'am oh rajulin tayammama mutum ne yayi taimama zai dan abokansa kuma su suna da alwala to zai iya shigewa ya zama liman liman ba alwala amma tayi mama gare shi zai da aka tambaye Imam Malik kal sai Imam Malik yace ya ummuhum ghayruhu ahabbu ilayya a samu wani ya salla walau ammahum huwa lam ara bidhalika ba'san idan shi din ne musu sallar babu laifi ba na jin akwai laifi a cikin wannan domin kowanne daga cikin su ɗaya ne wajen wadatarwa to amma wajen falala fa Imam Malik yana ganin mai alwala yafi mai taimama falala dalilin halacci ko shine hadisin Amr bin al-As a ghazwati dhati salasi yayi janaba daga shine Amir daga riyawa ne maimakon ya wanka sai ya taimama yiwa mutane sallah sai aka je sai suka je sauran rundunar sojoji da aka kawo Madina sai suka kai karansa ya rasulullah yayi mana sallah alhali yana da janaba bai wanka ba sai ya taimama sai ce me yasa kai sallah da sahabbanka a haka yace ya rasulullah Allah madaukakin sarki naji ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima Allah mai jin kai ne gare ku na san in ne amfani da ruwan nan kashe kaina zan yi saboda haka sai ya taimama kawai ne azumin ne musu sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kuma bai ce ya tabbatar da shi akan haka to wannan ya nuna cewa da taimama da alwala duk matsayin su daya wajen isarwa wajen tsarki amma wajen falala a wajen Imam Malik yana ganin mai yin alwala wanda ya alwala ya fi don haka shi ya fi cancanta ya limanci tare da sahabbansa me wajihin wannan fifikon shi cewa shi wannan yana da uzuri don haka waɗanda ba su da uzuri su ne kamata ya zamanto kan cewar su zo sun yi tunda su ne da asali alwala ita taimama abin nan na'ibi ce inda liman bai kamata na'ibi ya wuce ba to in tunda taimama ita ce liman ita ce asali shikenan sai a yi asali a yi tunda alwala ita ce asali shikenan wanda suke da alwala sai su zaman dursu ne za su yi limanci na'am
qala yahya qala malik fi rajul tayammama hina lam yajid ma'an fa qama wa kaffa wa dakhala fi as-salah fa tala alayhi insanu ma'ahu ma qala la yastawi as-salata بل يتمها بالتيمم ولا يتودع لما يستقبل من الصلوات
يا حياتي إمام مالك يا فتو كنشم متن تيمم حين لم يجد ماء يا تيمم لوكة دباروة بيسام الوابع فقام يتاشي وكبر ودخل في الصلاة يكبر يشي يفار الصلاة فطلع عليه إنسان معهما تيقون متن يزوم سدروة قال امام مالك يتي لا يقطع صلاته كره ينكي صلاه بل يتمها بالتيمم يتشكى صلاه من تاسه دي ده تيمما وليتوضا لما يستقبل من الصلوات سنن سي كربو wannan ruwan da aka kawo masa bayan yayi sallama yayi alwala domin sallar da za ta zo nan gaba amma ita dai wannan sallar tayi idan mutum yayi taimama sai aka kawo masa ruwa yana da hali uku kai ce mama za ka yi sallah kafin ka yi sallah sai aka kawo maka ruwa yaya za ka yi sai ka sake alwala tunda ka samu ruwa kafin ka fara sallah wannan kusan jamaahirin malamai su haka suka fada in banda wata riwaya da aka rawaito daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wanda ban san ingancin ta ba abin da wanda da mamaki a ce wani malami ya abin da ya fada amma dai babu ijma'i akwai wanda ya saba din sai ka karbi wannan kai alwala in kai taimama ba fa in ka cigaba da in kai sallah da wannan taimama ba bayan gashi an kawo maka ruwa kafin kai kabbara na'am ba sallar dai yawa ba sallar ko ka in kai sallah da wannan taimama ba ta batai ba dan taimamar ba ta da mahalli to hali na biyu shine wanda Imam Malik ya faɗa kai kabbara kana cikin sallah baka gama ba kana yin kabbara koda kai bayan kabbara ne kafin ma ka cika raka'a sai ka hango sai aka zo ana ce maka ehem ga ruwa to sai ka ce assalamu alaikum ka je ka karɓi ruwa kai sallah a'a sai ka cigaba da sallar ka Abu Hanifa ne ya saba nan yace a'a sai kai sallama ka je ka karɓi ruwa amma jumhurin malamai Imam Malik da Shafi'i da Ahmad suka ce ka cigaba da sallar ka tunda kai abin da yake wajibi a kanka kamar mutum ne da yake zai yi hadayar tamattu'i a Makka yayi hajjin tamattu'i ba shi da kuɗi da zai sai hadaya sai ya fara azumi yana cikin azumin nan bayan yayi kwana uku sai ga wata garaba ta an kawo masa aka zo aka bashi riyaloli da zai iya sayan hadaya ya yanka shi kenan sai ya je na azumi ya je sai hadaya tunda ya fara sai ya cika da azuminsa ya fara badal dama haka ka'idar take hali na uku kai taimama kai sallah kafi assalamu alaikum sai gashi an kawo maka ruwa dan ka sake wannan sallar a ba ka sake ba wannan kusan jamaahirin malamai a haka take sallah ta riga ta yi abin nan ba za ka sake ta ba na'am kafin ka je kai wanka rana ba ta faru ana taimama domin a riski lokaci sai kai sallar la'asar da wannan taimama ana yin taimama don a riski lokaci ko da akwai ruwa ka zama to hukunci wanda ba zai yi amfani da ruwan ba ne tunda in ka ce za ka yi amfani da ruwa ɗin lokacin sallar zai fita.
من قام الى الصلاه فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم الصلاه لانهما امرا جميعا وكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاه وقال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرا حفظه من القران ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم.
يحيى ياتي امام مالك ياتي من قام الى الصلاه فلم يجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله. وند يتاشي ذي صلى فلم يجد ماء بيتامر وابا فعمل بما امره الله به من التيمم ابدا الله يا عمر شي يي نين تيمما سي يي ايكي دشي يجي يي تيمما فقد اطاع الله تو wannan yabi Allah وليس الذي وجد الماء باطهر منه wanda ya samu ruwa shi yay alwalar bi fi shi sarki ba duk a wajen sarki dai ne tayyama da alwala duk dai ne wajen sarki wala atamma salatan bi fi sallarsa bata ficcika ba li'annahuma umira jami'a domin dukkanin su umarni aka ba su fa kullun amila bima amarahu Allahu bihi kowanne kuma ya aiki da umarnin da Allah ya masa wannan an ce taimama a cikin halin da yake ciki yayi taimama wancan an ce alwala a cikin halin da yake ciki yayi alwala saboda haka kaga kowa ya bi Allah dan haka babu bambanci tsakanin alwala da taimama wajen tsarki da wajen wadatarwa da wajen ingancin sallah na Imam Malik bayana magana falala bane maganar falala ya nuna cewa a can wajen mai taimama wajen limanci gane ya kyale mai alwala ya limanci duk da yake ya halatta yi wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu liman wajada alma wa tayammum liman lam yajid alma qabla an yadkhula fi as-sala domin aikin shine wanda bai wanda aiki da abinda Allah ya umarni da shi na alwala ga wanda ya samu ruwa ne shi kuma ta ita kuma ta yi mama kamar yadda Allah ya umarni da ita ga wanda bai samu ruwa bane kafin ya shiga cikin sallah kafin ya shiga cikin sallah bai samu ruwa ba shi yasa ake cewa wato akwai abubuwa guda biyu a guda uku wajen taimama sharadi guda uku ne na yin taimama na farko mutum ya zama tocewa ba shi da ruwa ko ba shi da ikon amfani da ruwa ba shi da ikon amfani da ruwa bi ma'ana ruwan yana nan amma ba zai iya ɗiban ruwan ba saboda hannunsa ba zai kai ba ko tsakaninsa da ruwan akwai abin da zai hana shi ko zai cutar da shi ko kuma ba shi da lafiya in yi amfani da ruwan zai cutu ko kuma ruwan mai sanyi ne da in yi amfani da ruwan yanda ya san ɗabi'ar jikinsa yake zai yi zazzabi mura za ta kama shi sawa'un alwala ko wanka to kaga wannan duk hukuncinsu ɗaya ne ba shi hukuncin wanda bai samu ruwa bane wanda ba shi da ikon amfani da ruwa hukuncinsa hukuncin wanda bai samu ruwa bane sharadi na biyu ya zamanto ya nemi ruwan sai ya nema sai ya tashi ya nema amma neman ba neman da mutum zai tsananta ma kansa ba kamar alal misali kana cikin tafiya akan hanyar da kake aka ce ba ruwa in kana so ka samu ruwa sai ka ɗauki hanya ka shiga wani ƙauye mulamulai su a zamaninsu suna cewa a zamanin da ake tafiya akan abin hawa tafiyar mil biyu a zamaninsu tafiya ce ta wajen kusan awa ɗaya ko aƙalla min abin da bai kai haka ba kaɗan to idan sai ka yi irin wannan idan tafiya neman ruwan zai kai ka kai irin tafiya kamar wannan bai lizince ka ba neman ruwa ɗin ya zamanto babu mashakka babu wahalarwa fiye da kima wahala dai wadda irin wadda wahala ta al'ada wadda an saba shanta ga wanda yake neman ruwan da zai sha ko ruwan da zai yi abinci da shi yanzu mutumin da yake neman ruwan da zai abinci zai ce zai tafi zare ne zai tafi kura ne da ya ɗebo ruwa ko daga cikin gari zai tafi tamburawa don ya je neman ruwa kaga wannan wahalar ba irin ta ake so ba in ta kai ga haka amma yanzu kamar a ce kana nan abin nan ba za ka samu ruwa ba sai ka je can abin nan wajen gidan Alhaji Isa can wajen wannan makaranta da sunta kamar din sai ka je can haka nan wajen za ka iya zuwa ba mashakka ce mai wahala ba sharadi na biyu kenan ka tashi ka nemi ruwan sharadi na uku lokacin sallah ya shiga ba za ka yi taimama ba sai lokacin sallah ya shiga me dalili yanzu ba zan yi taimama ba yanzu na san babu ruwa ba zan yi taimama ba saboda sallar magariba duk da yuka iya samun ruwa kafin magariba saboda ka sai ka jira domin lokacin sallah ne Allah ya ce ai taimamar ma dan Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalah idan kuka tashi za ku yi sallah yaushe za ku tashi za ku yi sallah in lokacin ta ya shiga to kaga sharadi wato da umarni da yin taimama an kayyade shi da shigan lokaci kenan kamar yadda ya zo a wannan aya to idan waɗannan sharadai suka cika su uku shine za ka yi taimama to idan mutum ya haka yayi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore shi da shi sannan Imam Malik ya ce ar-rajulul junub mutum wanda yake mai janaba innahu yatayammam zai iya yin taimama wa yaqra'u hizbahu min al-Qur'an ya karanta juz'in sa na al-Qur'an al-hizb hizbi wa abin da ake nufi da al-hizb wato yanki da mutum ya dauka yake dawama a kansa domin wannan shine al'adar salaf kowa ya kasance yana da abin nan dinsa hizbin sa da yake karantawa kullum ba irin mu bane wanda sai ka ga dama sai ka samu lokacin da ka samu sai ka zauna wataranka ya hizbi goma ko kai hizbi daya amma kuma sai kai kwana da kwanaki baka yi al-Qur'anin ba su kowa yana da hizbin sa yawan su hizbin su suna sauke alkur'ani cikin kwana bakwai ne aƙallan hizbin musulmi kamar yadda malamai masu kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin Tibyan aƙalla ka ɗauki izifi ɗaya za ka karanta kullum cikin wata biyu ka sauke alkur'ani aƙalla kenan sake-sake mai sauƙi kai shine ka sauke ƙur'ani a cikin wata ɗaya kullum izifi biyu wanda aka fi so tsaka-tsaki wanda yake shine ausat kuma afdal wanda yake shine hizbin yawan sahabbai shine sauka cikin mako daya. masu kwarin abin nan ko masu abin nan wanda suke kuma al-mahara ahlul qur'an al-kiramul barara su ma sauka kwana shine aka sarshe karka wuce haka to idan mutum yana da imam malik yace to me janaba da yake da irin wannan hirbi na al-qur'ani da tsi yana da lokaci yana da wurdin sana al-qur'ani shine kamar za a ce wurdi abinda zaka dawoma akai amma muna an dauka in ana nufin wurdi ka dauki dariqa kenan kana dariqa amma su haka suke fada al-wird haka ake fada al-wird wurdi ana amfani da shi wajen hirbi na al-qur'ani da wadansu rakoi da kake yi da daddare da rana ka dawoma akai abinda ake nufi da wird shine abinda ka dawoma akai na ibada da ka dauka kake yi wanda yake tabbatacce a cikin sunna wannan shine wurdi irin na shine wurdi na sunna to idan mutum kana da janaba kuma lokacin abin nan yin wurdin ka na alqur'ani yazo yace zaka iya yin taimama ka karanta wurdin ka ka karanta alqur'ani wa yatanaffal kuma yatanafilfili ma da taimama malam yajid ma a matsayin da bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makan alladhi yajuzu lahu an yusalli fihi bit tayammum wannan zai yi ne a wajen da ya zamanto cewar zai iya ya halatta a gare shi yayi sallah da taimama da shi wato wajen da yake ba shi da ruwa ko ba shi da ikon amfani da ruwa amma in yana da ruwa ko yana da ikon amfani da shi a nan wajen ba zai yi taimama ba wato kaga taimama ce yayi ba dan sallar farilla ba dan karatun alqur'ani domin a wajen imam malik karatun alqur'ani daga cikin sharadinsa shine mutum ya zamanto cewar yana da alwala yana da sarki to yana da taimama fa an yana da janaba fa zai iya yin taimama ya taimama ya karanta alqur'ani ya taimama ya sallar nafila ba sai sallar farilla kawai ake yi ba domin taimama duk wani abu da aka shaddanta sarki a kansa idan baka da shi zaka iya yin taimama zaka iya yin tawafi da taimama ka karanta alqur'ani da taimama ka zauna a cikin masallaci da taimama idan kana da janaba zaka iya yin taimama domin ka zauna a cikin masallaci in kana da janaba yin taimama ga mai janaba kusan shine maganar jamaahirin malamai an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab da Abdullah ibn Mas'ud suna inkarin cewa mai janaba ya taimama to amma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita tafi karfi kuma sunna bata riske su ba dan haka kamar sayyidina Umar da aka ji ya fada ha Ammar ibn Yasir ya masa muraja'a an Abu Musa al-Ash'ari ne aka tambaye shi fatawar mutun yana da janaba zai iya taimama ya sallah yace zai iya sai Abdullah ibn Mas'ud yace a'a in kai musu wannan ruksar idan suka ji ruwa ya musu sanyi ma sai su taimama sai ce to amma baka gani ba baka ji abin da ya faru tsakanin Umar da Ammar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su suka je suka rasa ruwa shi sayyidina Umar kuma dukkanin suka yi janaba shi sayyidina Umar bai sallah ba yace sai ya ji ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Ammar sai burgima a cikin turbaya kamar yadda jaki yake burgima ko doki haka yayi burgima duk jikin sa ya budu da turbaya sannan ya tashi ya sallah da suka dawo suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ammar inma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza yace ai da kawai abinda zaka yi sai ka dauki hannuwanka biyu ka bugi kasa ka shafa fuskar ka shafa hannayenka shikenan sai kai sallar ka to kage nuna cewa kenan mai janaba zai yi taimama nafsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Umar yake ce ma Ammar ya Ammar ka kula fada abinda kake fada ka kula fada abinda kake fada yace in kana so in kace kanna fada ba zan fada ba wato saboda shi sai na Umar bai tuna ba to shi kuma Ammar saboda tsoron azumar sayyidina Umar sai yace to in kace kanna fada ba zan fada ba yace a walli kama ta wallahi a ni ban ce kanka fada ba amma dai kai ka dauki nauyin abinda ka dauka tunda kace ka tuna kai kace ka fada saboda kai sayyidina Umar kaga akwai ishara kan cewar ya manta da wannan sunna da ta tabbata da ta faru gare shi da shi da Ammar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadithin Abi Dharr as-sa'ib at-tayyib wudu' al-muslim walau lam yajid al-ma'a 10 sinin kasa mai tsarki abun alwalar mutum ce musulmi abun alwalar mutum musulmi ce in bai samu ruwa ba koda shekara 10 ne to koda shekara 10 mutum zai sai je yayin taimama babu laifi zai iya yi shi yasa ne ma daga wannan nema ake cewa idan mutum yana zaune tare da iyalinsa babu ruwa a gidan zai iya saduwa tare da iyalinsa bayan ya san babu ruwa ya tashi da safar sai a ciye te mama eh amma Imam Malik Ibn al-Qasim yace a ba zai ba kuma ya roto shi daga Malik kamar yanzu a cikin mudawwana amma wannan amma sauran malamai sun halatta suka kafa hujja da hadisin Abi Dharr cewa ya zaka ce ba zai ba abu Allah ya halatta masa kuma ga alwala ai ga te mama bai wakanta in ba samu ruwa ba akwai kasa ba tunda akwai kasa shikenan sai a koma ga badal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alu sabu wa ta'ala
abanyar
mutum zai yi tabo kuma a koyi zai yi tare kuma cin zafi da manafila a rafin wakon da zafi fajr yana da zaɓi ya yi tabo ya kuwa a sirce ya yi tabo ya ɗin shi ya fi domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ya sa ma har Ibn Abbas ya ruwaito ga surorin Ibn Abbas da Aisha su ruwaito ga surorin da yake karantawa mutum ya bayyana babu laifi mutum ya bayyana in ya yi ta asirce ɗin babu laifi na'am a dangane da rafkanuwa kuma da yake tambaya rafkanuwa kwarai kamar yadda take faruwa a cikin sallar farilla tana faruwa a cikin sallar nafila kuma kamar yadda yake yin ta a farilla din haka za a yi ta a nafila babu laifi a tashi dan girmama babba idan yazo kamar yanda yazo a hadisin kissan a cikin Bukhari na lokacin Al-Khandaq da aka je wajen Yahuda a lokacin da aka yi takunkumi ga Yahudawan Banu Qurayza Sa'ad ibn Mu'adh yazo dan yi hukunci tsakanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qumu ila sayyidikum ku tashi ga abin nan zuwa ga shugabanku suka miƙe sannan aka sauko da shi daga kan jakin da yazo a kansa saboda babu laifi a yi wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya kasance idan baya son idan yazo sahabbai duk su miƙe yana kin wannan shi yasa ana zake cewa sun kasance idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ba ta miƙewa saboda abinda suka sani na kin sa ga wannan al'adar yana cewa al'adar a jama'a ne in mutun yana zaune shi wa gabanni suna tsaye ko da ke wannan wata matsala ce daban mutun ya zauna ya zama to kan cewar sauran mutane kuma duk sun ki zama duk an tsaya an miƙe abinda saboda girmamawa gare shi wannan ita ce al'adar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi ta saboda koyi ne da abin nan a waɗanda ba musulmi ba yana ganin suna aiki da hadisin bainal adhani wal addu'a cewa addu'a mustajaba ce tsakanin kiran sallah da iqama na ga daga cikin salaf akwai masu yin haka an rawaito Imam Ahmad ibn Hanbal idan aka tashi in aka miƙe za a yi sallah in an iqama yana daga hannu sai na addu'a cikin masail din sa na Salih ko na Ibn Hajj ɗaya daga cikin almajiran sa na karanta yana ce an ce Imam Ahmad afwan a cikin sharhin Ibn Rajab ne na Fathul Bari ya kawo daga cikin ɗaya daga cikin littafin almajiran sa cewa yana yin haka saboda babu laifi babu inkari akan wannan tunda bigiran addu'a ne kuma daga cikin adabu du'a mutum ya ɗaukaka hannunsa babu inkari akan wannan
wannan kuma yake tambaya wai game da wata karatun da muka yi tashin da ya ce mana ya bayani kan cewa mutum yana da mata na wata ɗaya to sai ta ce da wata wata ɗaya da ya ce sama to shin sai ya yi wata mita to sai zama shi bayan mata misali yana da tsada ka to shin ita ma ba ta karɓi ya ce kila zama ta ko kuma ba ta da
ina ya samu sadaka ai mun fada a nan wajen cewa sadaka ba ta da haƙƙi ita ba sai an nemi izinin mai kwana ba ita tunda ba ta da kwana ba ta da haƙƙin kwana ko shi za a iya saduwa da ita amma lalle ayat tambayar ce akan sa babba ina ya samu sadaka
wala kuma da bada wa ta
abun fada a nan ina jin a darasin da ya wuce cewa ba a yin taimama don arziki falalar jama'a ana yin taimama ne don arziki wajabcin lokaci amma don falalar jama'a ba a taimama saboda wannan abin nan najasa ba ta bucewa bil istihala sai kawai najasa da take akan hanya ita ce wannan take cewa take tsarkakewa take tsarkakuwa da istihala idan ya zama tukan cewa ta bace ba a ganin aininta saboda takawar mutane da wucewar mutane to babu laifi wannan kasa ta zama to mata tsarkaka amma a jikin tufa ko a cikin masallaci wannan dole a kawar da ita a tsarkake ta kuma sai da ruwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga masallacinsa ya shine inda tana tsarkaka da istihala da bala da dan kauye da wani ba kauye yazo yayi fitsari a wajen a gefen masallacin da sai a kyale ta bushe har ya zamanto daga baya a zo a rinka sallah a wajen amma sai da yace a'a a kawo guga babba na ruwa a kwarara a wajen zai sujada bayan sallama inda ya yi ƙari ne bayan ya sallama sai ya sujada a kaunin Imam Malik sai ya sujada bayan sallama na'am marfu'i marfu'i yace ba marfu' ba hadisi marfu'i shine wanda aka dauka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dangana shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawqufi wanda aka dangana shi zuwa ga sahabi kawai maqtu'i wanda aka dangana shi zuwa ga tabi'i to ga ya hadisin da makaranta kissa ce da ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aka marfu'i ne ya dauka shi har zuwa an dangana hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu wasallam alaihi na'am wajen na'am yinsa ba ne bai halatta ba aisha aka ce ma a yi ƙuri'ar ita ce Allah ya rabanta yana ta faɗowa amma idan ya san cewa amma dan a zauna lafiya idan ƙuri'ar za ta kawo to sai ce wanda kwananta ya zo daidai lokacin da ita za a yi tafiyar duk zai iya wannan amma dai yana da haƙƙi dan wasu malamai ba sun ce ba zai ba su zaɓi ba amma ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawan zamantakewa yadda yake yi sai ya ce shi zai yi ƙuri'a din. Mm-hmm. Thank you, sir.